Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshi FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da kuma Dalol. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a boahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da hantsin yau Alhamis 29 ga watan Mayu shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, za mu ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka yayi da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu. Sai kuma shirin na kasa wanda Islamu Muni Barma zai gabatar, sannan muna dauke da sharhin jaridin Ghana da sakonnin da kuke aika mana ta wayar tarho, sai kuma nasihar watan Ramadan. Amma duk kafin nan, sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jawabin farko da ya abainin jama'a tun bayan da aka nada shi mai bincike na musamman a shekarar 2017, Robert Mueller ya faɗa a jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi dorawa shugaban ƙasa laifin yi wa sashen shari'a Amurka shishigi ba, amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata wani laifi ba. Mula ya yi waɗannan kalaman ne a ma'aikatar shari'a a Washington, inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin da aka bashi domin tabbatar da yunkurin ƙasar Rasha na yin katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016.
As alleged by the grand jury in an indictment, Russian intelligence officers
kamar yadda yake kunshe a cikin wani zargin aikata laifi da rukunin masu taimakawa shari'a ya yi, wasu jami'an sashen leƙen asirin Rasha da suke tare da ma'aikatan sojin Rasha sun kaiwa tsarin zaben Amurka hari. Zargin aikata laifin ya kuma nuna cewa sun yi amfani da fasahohin zamani masu ƙarfi suka yi kutse a kwamfutoci da shafin yanar gizo da kwamitin yakin neman zaben Clinton ke amfani da su. Yace sun sace bayananta na sirri, kana suka badda kamanni akan yanar gizo da kuma shafin WikiLeaks, suka kurmata bayanan Clinton da suka sace. Mola yace tsarin ma'aikatar shari'a ya nuna ba za a iya dorawa shugaban ƙasa aikata laifi yayin da yake kan ƙargar mulki ba, saboda haka ne Mola da ma'aikatarsa suka gaza dorawa shugaban ƙasar laifi. Kotun binciken ƙasar Iraki a jiya Laraba ta mika ƴaƴan mayakan ISIS 188 'yan asalin Turkiya zuwa ga hukumomin Turkiya din a wani shirin maida mayakan ISIS da dama da ƴaƴansu da matansu wanda ake tsare da su a gidajen yari a Iraki zuwa ƙasar su. Ma'aikatan harkokin wajen Turkiya da ofishin jakadancin ta a Bagadaza sun faɗa wa muryar Amurka cewa wannan wani mataki ne da Turkiya take ɗauka na maido da mutanenta zuwa gida, musamman ƙananan yara, kafin bikin ƙaramar sallah na ajiye azumin watan Ramadana a farkon mako mai zuwa. Wata majiyar diflomasiyya a ma'aikatan harkokin wajen Turkiya ta faɗa wa muryar Amurka, ‘yan ƙasarta da aka same su wurin aikata laifi, musamman ƙananan yara, ofishin jakadancinta a Bagadaza tana tattaunawa da hukumomin Iraki ta yadda za a bata waɗannan mutane da wuri-wuri. Sai dai wannan majiyar diflomasiyyar ba ta bayyana adadin Turkawa da aka same su a cikin mayakan ISIS da iyalansu da ake tsare da su a gidajen yari a Iraki ba. Ta ce amma dai ana ƙoƙarin kawo su a gida domin su fuskanci shari'a. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shugaban 'yan tawayen Sudan ya dawo gida duk da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 yayin da ba shi a cikin ƙasar. Ya kuma ce zai zauna cikin gida duk da cewar gwamnatin sojin Sudan ta nemi ya bar ƙasar. Yasir Arman ya faɗa wa shirin muryar Amurka akan Sudan ta Kudu cewa ya zo Sudan ne domin ya taimaka wurin kawo ƙarshen rashin fahimta da ake samu wurin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi nan da shekaru uku masu zuwa. Arman mataimakin jagoran ƙungiyar 'yan tawaye nan da ake kira Sudan People's Liberation Movement North ya shigo Khartoum ne a ranar Asabar bayan shekaru 20 da ya kwashe yana zama a Kenya ko kuma jihar Blue Nile na Sudan amma mai cin gashin kanta da kuma yankin tsaunukan Nuba wanda ke kan iyakar Sudan ta kudu. Ya ce gwamnatin sojin ƙasar ta aika masa da sako a ranar Talata cewa ya bar ƙasar, amma dai Arman ya ce zai ci gaba da zaba ƙasar saboda Sudan ƙasarsa ce. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun gargaɗi ƙasar Iran da ta shirya domin ta kai hare-hare da dama a faɗin gabas ta tsakiya da zuma auna Amurka da kuma abokan ƙawancinta biyo bayan ɗaukar shawarar aikewa da ƙarin sojoji a yankin. A jawabi da suka yi a wuri daban-daban, sakataren mai riko na mai kula da tsaron ƙasar kuma babban janar na ƙasar a jiya Laraba ya kare rahotannin bayanan sirri da ke nuna Tehran tana shirin ƙara gudanar da rikici a yankin da daman can yake fama da tashin hankali. Pat Shanahan ya faɗa yayin da yake kan hanyarsa zuwa birnin Jakarta cewa ko da yaushe suna samun wato bayanai na sirri akan barazana da ake samu a yankin. A nan Washington kuma shugaban haɗin kan manyan sojojin ƙasar General Joseph Dunford ya tabbatar da bayanan sirri da suka yi sanadiyar ma'aikatar sojin ta yi aika ƙarin sojoji a yankin.
Baba Yakubu Makiriki nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin hirarsa da wakilinmu Sale Shehu Ashaka, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, ya ce an samu ci gaba sosai wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga ci gaban tattaunawar.
Ba kaman da ba, mutane sukan yi abin da suka ga dama, amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a ka ci za a yi komai ba. Mun yi iyakar gurgudu, mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma, kuma mun kai su court, muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje account da muna da cases cikin karamin kotu, babban kotu da har court na appeal da supreme court. Mu ne agency na zaka je ka samu muna da cases da yawa. Kaga yanzu kaman wannan shekarar an samu conviction ya kai 213, ba taba irin wannan ba. Kuma duk kudin da aka kwacewa sauran jami'u ma suna yi, duka cikin jami'un ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun mugaye, a hannun azalumai.
Shugabannin hukumar EFCC da suka gabata an ta zargen cewa akwai hukumomi daga samuwar lokaci suna faɗan yadda za a gudanar da wannan yaki da cin hanci da rashawa. Kaman kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a karkai kaza?
To akwai bambanci kwarai. Malam Nuhu Ribaru ya aiki da Olusegun Obasanjo, Hajiya Faridah Waziri ta yi da Goodluck da kuma Isa Lamurre, dukkansu na san su kwarai, mun yi aiki tare. Sa'an da ni na samu shine ni ina tare da General Muhammadu Buhari, ka san shi, muna da free hand shi dai inda za ka yi gaskiya to a ci gaba da aiki ba ruwan shi. To shi ne sa'ata kuma, wallahi ba interference, ba wani wanda zai kirari ya ce sai an yi haka, sai ka saki wannan ka kama wancan, ba shi nan.
Ina fahimce ka, shugaba Buhari baya saka baki wajen cewa ko an kama wani na kusa da shi ko wannan ya ce a wani ka kama shi.
Sam baya cikin halin ci wannan, amma shi zai yi shiwa a yi gaskiya, ba zalunci ba mugunta don kai kana wannan fati ko wannan fati, mu dai barayi muke nema.
To wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya ta fannin bangaren shari'a, me za ka iya cewa akan haka?
Bangaren shari'a yanzu suna trying, amma kasan ba za a samu abin da kai so rana daya. To ana nan ana da kokari. Kaga yanzu wannan shekarar mun samu wajen 213 convictions da kuma ACJA din nan, wannan Administration of Criminal Justice Act 2015 yana taimakawa. Mun complain sai kaga za a yi kokarin a yi maganin abun, ba kaman da ba. Akwai sanity kadan, akwai improvement in the sanity.
To madalla, a gaishe da Sale Shehu Ashaka, yanzu bari mu shakata da wannan wakar.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, asauki wa ana ajzi bihi yan uwana ku kadaita da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin intattu a wannan wata na Ramadan amin
wata
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:11 na dare ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da yau barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke zama wata hanyar jin ta bakin masu bukata ta musamman akan batutuwan da ke faruwa da su a fannoni daban-daban na zamantakewar al'umma Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A yanda shugabannin kungiyoyin nakasassun birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ke murnar kasancewa a sahun rukunonin al'umar da shugaba Isu Muhammadu ya gayyata a fadarsa domin liyafar bude bakin da ya shirya a albarkacin watan azumin Ramadan din bana nakasassu a wasu sassan kasar sun koka game da yanayin da suka zanci kansu ciki a sakamakon rashin samun tallafin da suka saba samu daga jama'a idan irin wannan lokaci na jin kai da tausayi ya zagayo Batun kayan sallar yara da na abincin karamar sallar da ke tafe na daga cikin batutuwan da suka nuna damuwa a kansu a yayin zantawar su da wakilar muryar Amurka Adamu Garam Tamar Abari
Watan azumi wata ne mai alfarma wata ne mai albarka na taimako musamman ga gajiyayyu da nakasassu a wannan lokaci ne kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni ke tararraba abinci kayan masarufi tufafi da kuma kudi ga jama'a nakasassu kuma na daga cikin mabukata wayaya suka fuskanci wannan azumi na bana Biniya Garba shine shugaban guragu na jihar da Magaran ya ce sun fara wannan azumi ne cikin wani hali na bukatar taimako sai dai taimakon bai samu yadda aka saba ba
Alhamdulillah lalle bana an fara azumi cikin wani karni amma da taimakon Allah duka alhamdulillah ana tahiyya dai azumin kuma ga yana gudu to amma har ka wajen taimakon nan dai bana babu shi dai kaman irin na da annaka wanda ake wa nakasassu a da gaskiya kayan fara azumi ma ana kaman kwana biyu ko kungiyoyi da yawa za su kira mu su ba mu abinci kuma gwamnati kanshi yana kama a lokacin amma bana gaskiya har yanzu sai abin da ba a rasa ba tunda na kaman yanda na ga miki a da kayan kama azumi ma kungiyoyi sun kai wajen kusan 10 wanda za su neme mu kuma wasu cikin azumin wasu a bada shan ruwa da amma a bana ina jin duka kungiyar bata wuce ba kungiya uku ce ta neme mummuna kasassu da aka ta
wace kungiya da wace kungiya ce yanzu a bana suka ba ku kuma menene suka ba ku
to akwai kungiya guda uku ko da yake suna basu wani basu ake wadan sunayen su a radio na Laraba ne akwai wata makaranta can wajen hanyar tashar a garin su ma sun kira mu kungiya guda uku wannan sun ba mu wake da shinkawa da kuma mai amma danyi ba da hiye ba kuma akwai kungiya wannan ta yanyi zala wannan su ma sun kira mu amma ai sun kira mu sun ba mu hasi akwai kuma wata kungiya na je sunanta ne ta ya bace mu ita su ma sun ba mu shinkawa da mai
baya ga wannan babu wani taimako da kuka samu
ba ga wannan dai babu wani taimako amma akwai wata mace ta taimaka mu da ƴan kudi
Gwamnati ta yi alkawari amma Biniyan ya ce sai dai su har yanzu ba su gani ba.
Bana gwamnati mu ha a tele mun gani wannan firaminista Ahuto ya ce a taimaka na kasassu ana jibi za a kama azumi ya ce duka ya kamata a samu a taimaka ma na kasa su hala an kaman muke ga kaman an ware ma abin da za a taimaka to amma kuma mu har yanzu shuru mu har yanzu dai bai zo
wani lokaci kamar cikin azumi akan gayyaci mutane kamar zuwa shan ruwa da sauransu musamman ma na kasa su ma ana gayyata su kamar a bana akwai wani da ya gayyace ku ku je shan ruwa
har yanzu dai shine nake miki zancin har yanzu bana ba kungiyar da ta gayyace mu amma a shekarun baya har azumi ya kare kullum muna da kwana biyu can kwana biyu nan har azumi ya kare muna samu eh ya sha ruwa kuma komi abinci komi da komi har sinama da komi da lemu da wani duka komi da shi ko shinkawa ko abana wallahi har yanzu ko kungiya ko
su ma daga nasu bangare makafi kanwar jaci sai dai abinda ba a rasa ba inji Usman Musa wakilin sarkin makafi na jihar Damagaran
mun samu taimako daga kungiyoyi daga nasi daga wata kungiya take Masar da kungiyar malumai yan ahli sunna wannan su ne daga gare su muka samu mun samu hatsi aka da mai ko mun samu shinkafa da mai da sukari haka kamar rabin kilo yawa kungiyar ahli sunna ta ba mu kaman tan hudu na hatsi
to baya ga wa'annan kungiyoyi babu wasu wanda suka ba ku wani taimako
a yanzu dai ba wasu wanda suka ba mu
to ko ya zaka iya bambanta kamar irin taimaka muku da ake yi a watan azumi a shekarun baya da kuma na bana
a ba ɗaya bane ya rarraba saboda a da azumi in ya kama a kwanan baya a gidan sarki ma sukari ake ba kuma mayar ma shi da kanshi musamman sukari shi daban ne yake ba magajin gari to yanzu ka san shi al'amari
kamar bangaren gwamnati ba ku samu wani taimako ba
a'a bangaren gwamnati dai yanzu cikin azumi ba mu samu wani taimako
kamar wani lokaci akan gayyace ku na kasassu zuwa kamar shan ruwa irin yanda aka saba a bana akwai wani wanda ya gayyace ku
a bana ba wanda ya gayyace mu wajen shan ruwa da ana gayyatar mu sharqiya sabilul huda wannan duka ana gayyatar
amma a cewar Isa Adamu na kungiyar kutare ta jihar Damagaran su kam san barka bana ta dara bara
mun samu taimako ana taimaka jama'a an likita mu sun taimaka mu sabon musakari jiya mun samu dan taimako kadan haka irin wani malami ne ba san sunan su ba wajen jiya dan kara ara mata iko ina ne to anan wajen mun samu taimako wanda wannan mamayar wannan namu kai magajin gari ba shi ma ba mu taimako na hatsi da shinkawa da masara duka ya ba mu su wannan
ba wasu kungiyoyi da suka taimaka muku a bana
akwai kuma sai muka mu a dindindin haka akwai wata kungiya ta nan ita duk shekara ce ba kai duk satin duniya a matuka bahu na hatsi biyal na shinkafa ashirin duk satin duniya
to kamar kasancewa yanzu azumi ne akwai wasu kungiyoyi kamar yadda suke taimaka kamar ku babu wata kungiyar da ta taimaka muku
dalilin azumi banda su dai wa'annan mai suka bada sukarin wannan da hatsin wannan na gaya muke ba mu ibada amma haka zakka muna samu ka da dama dai masu kuɗi ba suna ba da zakka wannan ta kuɗi tsaba masu ke ba da daga zakka 100 dai abin da ya sama ri har 100 dai da suna ba da wannan muna rarraba
ya zaka bambanta azumi na shekarun bara da suka wuce da kuma kamar na bana a game da harkar taimako zuwa ga nakasassu musamman mako
yawa to na bana yayi na bala sau ɗaya ta aka taba mu taimako mu galaba shi ma na likita suka ba mu shi daga shi ko mu ba laba ba amma a bana mun samu taimakon da ya kai kashi guda biyar da mun rarraba a lokacin amma bala sau ɗaya ta kuma ka samu taimako
a wannan lokacin na azumi ana gayyatar kamar kungiyoyi na kasassu zuwa shan ruwa kowace wane ne ya gayyace ku shan ruwa
ba gayyace mu ba ko guda ba wanda ya gayyace mu har yanzu ko shan ruwa ko
to ko hukumar da ke kula da al'umma da na kasassun ke karkashin ta mai ta yi daga nata waje kasancewar ita ce uwa a gare su Hajiya Aishatu Sani ita ce darakta ta hukuma mai kula da al'umma a nan jihar Damagaran
lalle na kasassu a karkashin mu suke sabilillahi mu dai kan mu da kan mu direction kin mun san ba abin da muka ba su tunda shi kin san shi anan taimako yanda yake mun aje takardu mu ma neman wane muke da minister kin da wajen mazanu da su duka mun a aje mun bu bayan su wallahi shi mun bamu samu amma mu a ganin mu kamar sun samu ne tunda a cikin garin wannan akwai kungiya mai rabo akwai sabidu guda akwai amma akwai sharqiya akwai ashai duk mun gani suna nan suna ta rabo to in an ce ana rabo a wurin al'umma duka al'umma ɗaya ce kuma mun san sun ba su amma dai mu ma da kanmu muna nan muna tunanin abin da za mu musu tunda akwai sallar su tana zawa kenan tana yiwuwa takardar nan da muka aika mu samu kan nan kan sallar su abin ya hutu kina abin ya hutu ran sallar su kuma sai mu wallaha mu ba su
a ƙarshe na kasassun sun yi kira kamar haka
babban kira na da nake ba ma kaman masu kudin mu ma nan suna iya yin wannan duka ba sai daga wata kasa ba ma an kama suna iya taimaka akwai wanda yana iya ba wajen mutum 100 abinci to amma sai ga wani kawai ya yi sanda ko ya kawo ya huda zakka wata $100 yana rabawa nan
wasu masu bukata ta musamman magidanta kenan a birnin da magaram na jamhuriyar Niger da ke kiran jama'a akan bukatar su tallafawa na kasassu a duk inda suke dan ganin su ma nasu iyalan sun samu walwala a wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah anan wannan shiri ke kammala sai kuma wani satin na gaba idan Allah ya so a madadin wakiliyar sashen Hausa a jihar da magaram Tamar Abari da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku muni lafiya
to madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana
da wannan labari na jaridar Daily Guide Charlotte Osei a Kabul za mu so masharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce tsohuwar kwamishin ɗin zaɓen ƙasar Ghana Charlotte Osei ta isa birnin Kabul ɗin Afghanistan domin so ma wani aiki na Majalisar Ɗinkin Duniya. Charlotte Osei wacce shugaban ƙasar Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya kore ta a shekara ta 2018 a matsayin magakujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana. Cikin kwanan nan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta zaɓe ta a matsayin kwamishina na zaɓen ƙasa da ƙasa a Afghanistan an dai tsara Afghanistan za ta yi zaɓen shugaban ƙasa a cikin wata Satumban shekarar nan Madam Osei na a cikin masu bayar da shawara na ƙasa da ƙasa da ake sa da su taimaka wa aikin zaɓen na ƙasar Afghanistan har yau a jaridar ta Daily Guide wannan labarin ne an kame ɗiyan China guda 14 masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar ta ce rukunin aiki da cikawa na committee ministry akan haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a bisa haɗin gwiwa da ƙungiyar masu ƙananan kamfanonin haƙan ma'adinai suka gudanar da wannan aiki na kwana biyu cikin yankin Enci da ke cikin jihar Yammaci a yayin wannan aiki aka kame ɗiyan China guda 14 waɗanda aka tabbatar suna gudanar da irin waɗannan mugun aiki haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya ba tare da izini ba akan haka aka kame su kuma an kwato mashin ƙasa guda 11 da motoci na akori kura guda 2 kuma waɗannan mashin an tura su zuwa ƙaramar hukumar wasa a Kurfon jaridar The Statesman yaki akan canjin yanayi ƙasar Ghana na ɗaukan matakan cusa matakai a cikin shirin raya ƙasa jaridar ta ce shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya nana ta ra'ayin gwamnatinsa wurin cusa matakai akan yaki da canjin yanayi a cikin shirye-shirye ko kuma dai ajandar raya kasar Ghana wannan wani shiri ne wanda ya kasance na haɓaka tattalin arziki da kuma tsarurrukan kawo cigaban halin rayuwa da yake misali da yarjejeniyar Paris Agreement da kuma dorewar kudurin cigaba na 13 wanda ke bukatan ɗaukar matakai kan gaugawa domin kawar da canjin yanayi shugaban ya faɗa cewa gwamnatinsa na ba yadda tsarin aiki wa ƙasar Ghana yadda za ta yi kan gaba akan wannan manufa jaridar Daily Graphic shugaban Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo yayi kira ga ɗiyan Ghana musamman waɗanda ke a ƙasashen waje da su dagi su tabbatar da cewa baki waɗanda ba 'yan Ghana ne ba su yi rajista har su karɓi katin na Ghana ba wanda shine katin shaida na ɗan ƙasa yayin da da asuma yin wannan rajista na katin shirin ƙasar Ghana wa 'yan Ghana da ke a ƙasashen waje sabuwar shekara da wannan sharhi muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka ke aika mana ta wayar tarho
oh Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika. Sunana dan Antaba mai fata daga Yahudi. A yau ina so in tofa albarkacin bakina dangane da rantsuwar kama aiki da shugaban Muhammadu Buhari ya yi karo da biyu. To muna fata mu ɗan Najeriya mu ga sauyi talaka ya san ana yi shi. Muna fata next level talaka zai samu walwala ta masamara abubuwa sun riga sun yi sauri yanzu. Kasuwanci ya tsaya babu wani abu da ke tafiya a daidai wannan lokaci. To muna fata next level talaka zai yi dariya zai yi murmushi zai ce goma da aka yi. Kuma ina fata shugaba Muhammadu Buhari zai dibi irin gudunmuwar da talakawan Najeriya suka bashi na lashe zafi karo na biyu. Kuma ina tabbata mishi har yau har gobe talakawan Najeriya suna tare da shi. Dibi halin da talakan Najeriya ya samu kansa shi na rashin walwala na kunci rashin tsaro da dai makamantansu.
Salamu alaikum jiya Hausa. Mai magana Ibrahim Burhan Shana Udugo a nan karamin kuma gamawa tare da wakilin Najeriya na kuma ranku. Kuma wani shugabanni da aka naɗa yau da sun yi janar Buhari da kuma gwamnaninsa. Ubangi Allah addu'a za mu yi shugabanni don shugaba ba a masa mummunan fata. Ya kamata mu so addu'a na gari ubangi Allah ta nufi kuma Allah ta nufi kuma da mulkin da suke mana Allah sa su yi mana rike da kirki. Kuma wani tsada da ake yi ubangi Allah kawai sauƙin tsada ta rayuwa.
To bari mu ce ga nasihar Ramadan.
Ga nasihar Sheikh Abdullahi Balalau.
Wata ne da Allah yake karban addu'o'i. Saboda haka babban sako na shine Najeriya mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala idan Hausawa suka ce waye adun tafiya. Abin da ya faru da mu shekara uku da suka gabata na rashin zaman lafiya da zub da jini da tashin hankali da al'ummar musulmi suka gani na Najeriya ba su taba ganin irinsa ba. Muna roƙon Allah kada ya maimaita mana. To Allah ya gwada mana Ramadan lokaci ne da yake karban addu'a irin yadda ya ba manzon Allah nasara a yakin Badar, ya ba shi nasara a sauran yauka da yayi da cin garin Makka. To watan Ramadan wata ne na albarka, wata ne da Allah yake karban addu'o'i a ciki. To mu dage da addu'a, Allah ya sa zaman lafiyar da muka samu ya dore. Sannan muna fuskantar zabubbuka. To mu yi addu'a cikin wannan wata na Ramadan zabe da ke gaban mu. Allah mun roke ka ka zabe mana shugabanni na kwarai mutanen kirki waɗanda za su jagorance mu kan lamarin al'amarin mu. Idan muka dage da addu'o'i, Allah subhanahu wataala yana jin addu'an bayinsa. Kuma shi yasa ko cikin alqur'ani yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Gaya musu ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in bayina suka tambaye ni dangane da ni gaya musu kusa nake. Sauran wurare in Allah ya ce manzon Allah suna tambayanka wa yas'alunaka anil kamri wal maisir yas'alunaka anil yatama. Duk lokacin da Allah ya kawo magana suna tambaya kan manzon Allah sai Allah ya ce ka gaya musu kaza. Amma da suka tambaye manzon Allah idan ubangiji yake sai Allah ya ce gaya musu kusa nake. Kenan kyale ni da bayina. To haka mu yi amfani da wannan wata wurin ƙara roƙo Allah subhanahu wataala zaman lafiya mai dorewa, shugabanni na kirki, sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa Allah ya kawo na saukin sa. To idan muka ci gaba da addu'o'i, Allah zai ansa mana kuma ya shugabantar mana da mutanen kirki a matsayin shugabanni.
To madalla Allah ya amfana. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu, ga baba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Jawabin farko da ya bayyana jama'a tun bayan da aka nada shi mai bincike na musamman a shekarar 2017 Robert Mueller ya faɗa a jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi ɗorawa shugaban ƙasa laifi ba na yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi, amma kuma hakan ba ya nufin shugaban bai aikata wani laifi ba. Mueller ya yi waɗannan kalaman ne a ma'aikatar shari'a a Washington, inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin da aka bashi na wannan binciken.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Solomon da injiniyanmu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Dauda Salim ke cewa ayi ne lafiya sai kuma an jima can da rana, inda za ku ji wasu abokanan aikinmu za su shigo muku da wasu sababbin shirye-shiryen namu.